watu waende nasaruni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau rana ce mai albarka babba da muke saduwa da babban shehi mu shehi a musulunce saboda matsayin sa na liman shehi kuma abokance a matsayin sa na professor domin karshen boko kenan idan ka kai professor to bokon ka ya kare to shi professor professor Salihu Shehu babban dan wani wanda sanayya ba ta yau ba kuma babban wani a wannan gwagwarmaya da ake ciki tun gemu yana kwari tun yana baki kai aka san juna har kuma yanzu ya kuma professor Salihu Shehu shine vice chancellor na Al-Istiqama University wace ta musulunci ne wanda ake kokarin a samu gyara na ilimi kar kenan dauko wanda zai magana akan gaba san ɗaya ne daga cikin manyan manyan limamai na Bayero University sa'annan na madrasa sahaba sa'annan uwa uba shine deputy secretary Spring Council for Islamic Affairs na ƙasa gaba ke daya kenan idan ka fidda baban musulman ka fidda secretary to shi ke biye da su kaga magana ce ta manya a waje kuma babba to ni ba zan tsawaita bayani akan sa ba domin sai bayanin yayi yawa saboda sanayya da ke tsakaninmu yana da yawa na san abubuwa da yawa wanda ba sai an faɗe su ba Allah ta'ala ya ƙara ma tsawon rai malam kuma ya ƙara ma taimako da agaji wajen ba da gudunmawa ga wannan addini a wannan ƙasa da kuma wasu wurare wanda ba wannan ƙasan ba tabarbarewar ilimi wanda kuka riga kuka ji gabatar da wannan kasida kuma da ci baya wacce al'umma ke samu saboda tabarbarewar da kuma mahangan musulunci wajen maganin abin da ya tabarbare kaga yawo za a yi tayi mai yawan gaske wannan ji an ce mara awa 1 da minti 15 na dan tsorata to amma dai ka san su farafisa suna iya takura abubuwa su sa shi a gurin waje wanda za a fahimta da wuri kuma a samu fa'ida kamar yadda ambata ba zan tsawaita ba zan miƙa mashi amsa kowa domin ya ci gaba da bamu abinda Allah ta'ala ya yassare masa akan wannan maudu'i mai tarin albarka Allah ta'ala ya sa mu saurara saurara na fahimta kuma Allah ya bamu ikon aiki da abin da kwarai da zai ambata professor Falid faddal mashkura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mai girma shugaban zama shugaban limamai na Abuja baki daya al-Sheikh al-Karim al-Akhul Fadil Imam Tajuddin Muhammad Bello Adigun da kuma jami'an wannan masallaci mai albarka jama'ar musulmi baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslan wannan jalsa ya kamata ta kasance jalsa ce ta tattaunawa wadda kamar yadda aka tsara akan zamu tattauna ne akan wannan maudu'i ni da dan uwa kuma sahibina Professor Isa Ali Ibrahim Fantami wanda inda tattaunawa ce zai zama wato ya karba ni ma na karba kuma wasu fuskokin da ban fito da su ba shi ya fito da su to amma Allah ya kaddara bai samu isowa ba sai aka ce maimakon tattaunawa ta zama lecture gaba daya wanda kuma ban yi shirin gabatar da lecture ba saboda ita lecture tana buƙatar bincike da nazari duk da dai tattaunawar ma tana buƙatar haka amma tafi sauki akan lecture to dan haka sai ayi hakuri da abinda ya sauƙaƙa Allah kuma ya mana muwafaka an nemi na yi magana akan abinda yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam shine ilimi abinda yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam shine ilimi babban abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta dan adam da dabbobi shine da ilimi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna fifikon dan adam akan mala'iku da shi shine ilimi وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ده علمي الله ينونا ما ملائكو في فيكون لن أدم ين أدم أكنسو أئلي هكما تمالمي akwai malami da ya so ya nuna mana wato fifikon ilimi da girman matsayinsa sai ya kawo a cikin wata irin siga ta jan hankali sai ya ce ilimi da hankali sun yi jayayya cewa wai waye ya fi a tsakaninsu tsakanin ilimi da hankali suka yi jayayya ilimi ya ce da hankali ni na fi ka hankali ya ce da ilimi ni dai na fi ka sai ilimi ya ce to da yaya ka fi ni sai hankali ya ce ai da ni ake sanin Allah in ba dan ni ba ba yadda za a yi a san Allah kaga kamar yayi rinjaye akan ilimi ko sanin Allah shine gaba da komai aiko sai ilimi yace oh da kai ake sanin Allah to amma ni kuma da ni Allah ya siffanta kansa Allah bai siffanta kansa da hankali ba ya siffanta kansa da ilimi shine sai yace daga nan sai hankali ya gane cewa lallai ilimi yana gaba da shi dan haka ya sallama dan haka magana ce mai girma a ce ayi magana akan ilimi maudu'in shine taɓarɓarewar ilimi ginshiƙin ci bayan kowace al'umma an gina maudu'in ta wata hanyar da zai wahala mai sauraro ya gane mai ake nufi amma abinda ake nufi shine cewa wato abinda yake kawo ci bayan kowace al'umma shine idan ilimi ya taɓarɓare a cikin wannan al'umma ko kuma abinda ake nuna so a nuna shine cewa babu duk a cikin abubuwan da suke kawo ci baya a al'umma to babu wanda yafi wato gaggauta kawo ci baya kuma ci bayan ya zama mai girma kuma ci bayan ya zama mai hadari kamar a ce tabarbarewar ilimi kusan duk komai wato a bayan ilimi yake daga cikin topic din daga cikin maudu'in ma za a iya ƙara fahimtar matsayin ilimi kenan a rayuwar dan adam a hausance muna da wato maganganu na azanci da suke nuna girman ilimi da matsayin ilimi a matsayin ginshiki a rayuwar dan adam yayin da muke cewa ilimi gishirin zaman duniya ilimi gishirin zaman duniya ko kuma ilimi hasken rayuwa ilimi hasken rayuwa daga cikin irin kalmomi na hikima da malamai suka yi na nuna ilimi wanda kuma zai ƙara fito da wato ma'anar wannan maudu'i ko manufar wannan maudu'i shine wani baiti da wani malami yake cewa al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izz wash sharaf wato ilimi yana ɗaukaka gidan da ba shi da amudai ba shi da ginshiƙai sai kaga gida rainannen gida ne ba shi da wasu hamshaƙai ba su da wasu manya amma idan wani daga cikin gidan ya yi ilimi ko yaran gidan suka yi ilimi sai kaga gidan ya samu ɗaukaka sai kaga gida gidan hamshaƙai ne gidan manyan mutane gidan masu alfarma idan ba su yi karatu ba yaran gidan ba su yi karatu ba sai kaga wato ainihin misali gidan ya rushe ya zama ba shi da tasiri kuma za ka iya ɗaukar wannan ka ɗora a kan al'umma al'ummar da ta rungumi ilimi ta ɗaukaki ilimi ita ce za ta zama al'umma mai girma al'umma mai mutunci al'umma mai alfarma al'umma mai ɗaukaka da kwarjini al'ummar da ta yi watsi da ilimi al'ummar da ta yi watsi da ilimi to wannan al'ummar za ta zama kasasshiyar al'umma abin rainawa kwarjininta zai tafi alfarmarta zai tafi mutuncinta ma zai tafi ta zan kasasshiya rainanniya malam ali aqilu ya ce zancen haƙiƙa ba da tangarda ba sai mai ilimi shike ganewa ƙololuwar daraja shi haushi ɗare ɗan shi ko maras ilimin fa ko hangawa wato mai ilimi zai hau ƙololuwar daraja ya ɗare ɗan shi ko mara ilimi ba zai hango ma daraja ba magana hawa yake ba ake ba ba zai ma hango daraja ba Malam Sa'adu Zungur a cikin waƙarsa ta Arewar Jamhuriya ko Mulukiya yana cewa Shehu Abdullahi haƙiƙatan ya bar mana gadon gaskiya yana nufin Abdullahi ɗan Fodio yace Shehu Abdullahi haƙiƙatan ya bar mana gadon gaskiya ilimi hikima addini duka da dabarar sarrafa duniya muka lalata muka wargaza ga shehu sai a nemi mana dariya babu tsuntsu ba tarko duka walla mun yi hasarar duniya jahilci ya ci lakarmu duk ya sa mana sarƙa har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya ɗaure ƙafarmu da tsarkiya bakunanmu ya sa takunkumi ba zalaƙa sai sharholiya ilimi mai amfani duka inda addininmu ya dogara. Allah. in fa addini ya raunana babu alheri nan duniya. Yace mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia, mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia. Malam Mu'azu Hadija a cikin waƙarsa shi ma da yake nuna mana ilimi, ya nuna mana cewa wato yadda muka zan a dalilin musulunci muke da gadon ilimi, amma mun yi watsi da ilimin, waɗansu sun zo sun yi ilimin, mu kuma mun zama ci baya, waɗanda da huntaye ne wanda tura suka tarar da su a matsayin huntaye sun yi ilimi, yanzu su za su faɗa a biye musu, in sun faɗa kuma dole a bi su. So don haka tabbas babu abin da yake rusa al'umma ya ciyar da ita baya kamar rashin kula da ilimi. So don haka wannan lecture tamu za mu gabatar da ita akan gaɓoɓi kamar haka. Gaba ta farko, wato menene taɓarɓarewar ilimi, me ake nufi da taɓarɓarewar ilimi? Na biyu, waɗansu abubuwa ne suka sabbaba taɓarɓarewar ilimin nan? Waɗansu abubuwa ne suka sabbaba taɓarɓarewar ilimin nan? Na uku, yaya tasirin taɓarɓarewar ilimin nan yake a al'umma? Waɗansu abubuwa ne suke nuna mummunan tasirin taɓarɓarewar ilimin nan a al'umma? Na huɗu, yaya za a shawo kan wannan matsala ta taɓarɓarewar ilimi? Allah ya mana jagora. Da farko zan yi wata 'yar matashiya cewa zan fi ba da ƙarfi a wannan bayani nawa akan taɓarɓarewar ilimi, zan fi ba da ƙarfi akan wannan yanki namu na Arewa. Ko ba komai a Hausance muke magana, waɗanda za su fi sauraro mutanen Arewa ne. Zan fi ba da ƙarfi a kan nan wannan yanki namu na Arewa. Na biyu, saboda a yanzu a halin da nake ciki, a zaman da nake a wannan kujera da nake gabatar da wannan lecture, na fi sanin yanayin da ilimi yake ciki a nan yanki na Arewa. Don haka zan fi yin adalci in na ba da ƙarfi a bayanina a kan wannan yanki na Arewa. Na uku, da so samu ne da bayani a kan taɓarɓarewar ilimin nan ya haɗa a kan taɓarɓarewar ilimin boko da iliminmu na Arabiya. To amma lokaci ba zai ba da dama a ce an yi bayani ta waɗannan fuskoki daban-daban ba, a waɗannan fuskoki biyu ba. Don haka zan fi ba da ƙarfi a kan ɓangaren abin da ya shafi ilimin boko. Wata rana in Allah ya taimake mu a samu lokaci a yi bayani a kan ɓangaren fuskokin taɓarɓarewar ilimi ta fuskar Arabiya. Ko kuma in ce ba ni ne na fi cancanta na yi wannan bayanin ba, irin su Imam Tajuddin su suka fi cancanta a kan irin wannan. Allah ya sa mu dace. Mecece taɓarɓarewar ilimi? Sau da yawa mafi yawan mutane idan ana maganar taɓarɓarewar ilimi, abinda ya fi zuwa tunaninsu shi ne magana a kan wato raguwar ko kuma raunin ingancin ilimi da karatu, raunin ingancin ilimi ko rashin ingancin ilimi. To amma in ka kalli taɓarɓarewar ilimi ta fuskar ingancin karatu ko ingancin ilimi to ka kalli fuska ɗaya ne kawai bayani akan tabarbarewar ilimi wajibi ne ya hado fuskoki biyu da turanci ana cewa quantity and quality to sau da yawa mutane sun fi kallon in ma kana jin ana magana akan tabarbarewar ilimi duk abin da zaka ji shine sai ka ji an ce yanzu zaka ga yaro ya gama secondary school ko sentence mai kyau daya ba zai iya kawowa ba ko ba haka ba ko kuma kaga yaro ya gama university amma ba zai iya rubuta application mai kyau ba kaga duk wannan magana ce ake akan inganci shine quality amma dole magana akan tabarbarewar ilimi ta hada fuskokin nan guda biyu quantity da quality cikin magabatan mu na kusa-kusa din nan Allah ya ji kan Professor Jibril Aminu ya rubuta ya wallafa wani littafi mai dan girma wanda ya kira shi quantity versus quality in Nigerian education quantity versus quality in Nigerian education kuma a haka din wata fuska ta uku da za a shigo da ita har yau bayan kayi magana bayani akan tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci da kuma ta fuskar wato yawan waɗanda suka yi karatu shine quantity sai kuma kayi maganar tabarbarewa ta fuskar gogayya tsakanin quantity da quality gogayya tsakanin quantity da quality wato the ability to balance quantity and quality wato daga cikin fuskar abin da yake so an fito da shi daga cikin fuskar tabarbarewa shine lokacin da aka fifita quality wato inganci at the expense aka ki damuwa da quantity akwai crisis akwai damuwa ko haka in aka fifita bangaren quantity yawa at the expense of quality aka ki damuwa da quality nan ma akwai damuwa dan haka in za a yi magana tabarbarewa za a yi magana ta fuskoki uku kenan fuska ta farko ta fuskar inganci fuska ta biyu ta fuskar wato quantity shine yawan waɗanda suka yi karatun a cikin al'umma sannan ta fuska ta uku shine wato yadda aka iya daidaitawa tsakanin inganci da kuma yawa yayin da aka samu tasgaro wajen daidaito tsakanin inganci da kuma yawa nan ma wata fuska ce ta tabarbarewa to ta fuskar inganci kusan mutane da yawa sun san halin da ake ciki yanzu musamman kuma a makarantu na gwamnati kuma makarantu na gwamnatin su suka fi diban yara da yawa makarantun na gwamnati su suka fi diban yara da yawa har yanzu duk da yaduwar makarantu na kudi da kuma yawansu har yanzu wato suna daukar wani fraction ne wani wato kaso ne wato wanda suke kadan dangane da wato ainihin misali yaran da suke shiga makarantu yin karatu ba za ma ka san haka ba sai ka haska ka gano cewa ai su makarantun kudin nan ma fa da ake magana duk fa makarantun kudin nan fa mafi yawan su fa a birane suke mafi yawan kauyuka babu masu kwata-kwata kuma akwai mutane da yawa dankam a kauyuka to dan haka wato ainihin misali in za ka lura da tabarbarewar ilimi ta fuskar waɗanda suke zuwa makarantun gwamnati, kai ka san wato abu ne da shike ba sai an tsaya ana bata lokaci ko ana jan lokaci wajen bayani ba. Kowa ya san halin da yara suke fitowa daga makarantun primary da halin da suke fitowa daga makarantun secondary. A shekarun 70s, wato 1970s, 1980s, da matukar wahala irin sahunmu da su Malam Tajuddin da muka yi primary a 70s, muka kare secondary a 80s, early 80s. Malam Tajuddin ya riga ni kare secondary. Karku gage mu na yafi na safari. Ya kare a 82, na kare a 83. Wato da kyar da jifu da jibin goshi, da kyar da jibin goshi mutum zai samu credit 5. Amma yanzu yaran mu suna fitowa da credit 9, credit 10. Amma na san Malam Tajuddin ya sani lokacin da muka kare secondary school ba wanda ba zai iya rubuta ingantaccen application later ba. Later ingantacciya ta application babu wanda ba zai rubuta ba. Amma yanzu ka samu wanda yayi masters ma, ka samu wanda yayi masters, ka ce masa ya rubuta maka application ka gani. Lokacin da muke jami'a ayi hakuri, wato answer booklet, waɗanda duk suka yi jami'a a wancan lokuta, answer booklet shafuka 24 ne. Answer booklet a jami'o'i lokacin shafuka 24 ne. Za a shigar da ku aji a ce ku ansa tambayoyi guda uku. A tambayoyi guda ukun nan, kamar mu da muka yi arts da humanities da social sciences, a tambayoyi guda ukun nan ɗalibi zai cika shafuka 24 nan, kuma ya nemi a ƙara masa shafuka takardu a amsoshi uku. Yanzu muna koyar da yara a matakin masters da matakin PhD, muna ba su answer booklet mai shafi guda 12, sheet 6, shafi 12. Amma billahi al'azim sai yaro dan masters da mai PhD ya amsa maka tambaya a cikin shafi ɗaya da rabi, tambaya ɗaya gaba ɗayan ka amsa. Tambayoyi hudu ake amsawa a masters banda undergraduate, amma tambayoyin guda hudu amsar ba za ta taɓa cika wannan shafuka 12 ba. Kuma yana expecting wai dole ka bashi wato grade mai yawa. Taɓarɓarewar mu da muke jami'o'i yanzu, za mu gaya muku wata fuskar da watakila ba lalle ne ku hankalce ta ba. Kamar yadda kuka sani, makarantun gwamnati, makarantun lokacin da muka yi jami'a, babu makarantu masu zaman kansu da yawa, kusan ma babu su. Don haka mu da muka je jami'a a wancan shekarun, dukkaninmu, kusan kowannenmu daga makarantar gwamnati ya fito. Daga cikin abin da zai baka tsoro halin da ake ciki yanzu shine, akasari na waɗanda suke zuwa jami'a a yanzu, akasarin waɗanda suke zuwa jami'a a yanzu, in ka je ka ɗauki alƙaluman za ka ga kusan kashi 70 daga cikin 100 dukansu daga private school suka zo. Kashi 30 ne kawai za ka samu sun zo daga makarantun gwamnati. Saboda waɗanda suke zuwa makarantun gwamnati, duk da sata amsa da ake bayarwa, ba sa iya cin jaraba wadda za su zo jami'a. Musamman saboda a jarabawar jam ba a iya yin sata kamar yadda ake yi a WAEC da NECO. Don haka ba sa iya cin jam
da zai qualifying din su akasari daga makarantun kudi suke zuwa wannan yana nuna maka irin yanda ilimi ya lalace ingancin ilimi ya lalace a makarantun kudi ai a makarantun gwamnati kuma makarantun kudin ma ba kukuta suka yi ba makarantun kudin ma yawanci kyalkyal banza ne sau da yawa ai a makarantun kudi ne ake samun miracle centers ko ba haka bane sannan daga cikin alamun tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci akwai satar jarabawa yanzu a makarantu in ma akwai wani abin da yake nuna tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci babu kamar satar jarabawa da wato the rule abinda shike sananne shine kowa ya je ya shiga ɗakin jarabawa ya ci jarabawa da kokarinsa sai tsinta zaka ji cewa an yi satar jarabawa amma yanzu the rule shine a yi satar jarabawa sai ka zo fa birni guda kai kokarin bincike lokacin da ake jarabawa kai kokarin bincike akwai wata shekara a wata jiha a nan arewa ya kai kamar shekara 15 da suka gabata a wata jiha a nan arewa ba zan ambaci sunanta ba the Muslim Student Society of Nigeria suka yi survey a lokacin da ake jarabawar SSCE su ga waɗanne makarantu ne ba a sata jarabawa a cikin birnin jihar sai suka tarar makaranta ɗaya ce inda suka ce ba su yadda a yi sata jarabawa ba makaranta ce mai zaman kanta kuma ta addini ce so idan akwai abin da yake bayyana taɓarɓarewar ilimi babu kamar yadda wato ainihin misali sata jarabawa ta samu gindin zama ta zama ita ce the norm ita ce the rule yin jarabawa da ƙwazon kai ya zama shine the exception shine abin magana shine abin faɗa babban abin takeici kaga professor wanda yayi karatu yayi graduating a shekarun 1970s ko a shekarun 1980s kaga permanent secretary da yayi karatu ya gama secondary in the 70s ko yayi graduating in the 80s wanda ya san da kokarin kansa ya ci jarabawa da kwazansa ya tafi university ba da satar jarabawa ba amma kaga wannan professor ko wannan permanent secretary ya dauki ɗansa ko ƴarsa ya kai makarantar kudin da ake ba da satar jarabawa wani irin wato misali lalacewar tunani muka samu da mutuwar zuciya to ba zan tsawaita magana a kan taɓarɓarewar ilimi ta fuskar inganci ba saboda misalan suna da yawa amma ban sani ba ko an fuskanci abin da nake faɗa na haɗarin da muke ciki wanda daga baya za mu zo mu yi magana a kai cewa wato ainihin misali lokacin da muka je university kusan 100% daga makarantun gwamnati muka zo university amma yanzu idan ka zo university za ka ga mafi yawan waɗanda suka zo university yara ne waɗanda suka zo daga makarantun kuɗi kuma akasarin waɗanda suka zo daga makarantun gwamnati akasarinsu za ka samu ba professional courses suke yi karantawa ba dan haka ba za ka taɓa zai matuƙar wahala ka samu wanda izo daga makarantar gwamnati secondary yana karanta medicine ko yana karanta engineering ko yana karanta law professional courses ɗin nan ko any of the social sciences is irin su economics da sauransu akasari zaka samu sai dai ka samu ko suna karanta education Hausa Islamic studies da sauransu wadanda suka zo daga makarantun gwamnati mu koma ta barbarewar ilimi ta fuskar yawa ana samun tabarbarewar ilimi idan a al'umma ya zamana akasarin wato yara da ya kamata a ce suna makaranta ba sa makaranta ma'ana makarantu ba sa daukar adadin dalibai da ya kamata su dauka gwargwadon yawan al'umma so an samu tabarbarewar ilimi ta wannan fuska musamman a nan arewacin Najeriya zaka ga wato misali abinda ake kira out of school children alƙaluman yara waɗanda ba sa zuwa makaranta ba sa makaranta sun fi yawa a wannan nahiya tamu amma a nan gabar zan yi wata yaddajiya na dan yi wani bayani wato mu fassarar mu ta out of school children yaran da ba sa zuwa makaranta daban da fassarar da turawa suke kawowa su turawa a cikin fassarar su hatta yara waɗanda suke almajirai da suke zuwa makarantun Qur'ani su suna kirga su a matsayin out of school children mu ko ba ma kirga su a cikin mu su ne ma sahun farko a ilimi da makarantun Qur'ani da makarantun Islamiya amma taɓarɓarewar yadda yanayin karatu a makarantun allo ya kasance wannan wani abu ne daban amma baka isa ka ce wai wanda yake karatun Qur'ani wai out of school bane ba za mu yadda da wannan ba makarantar da ake zuwa a haddace Qur'ani a rubuta Qur'ani da ka ayi haraji alaran ma ya gaya maka harafi kaza ko kalma kaza kaza ta fito a cikin Qur'ani ka ce wannan jahilci ne ka ce wannan ba ilimi bane so amma duk da haka dole ne mu yadda cewa a bangaren ilimin boko din wato yara da yawa masu dimbin yawa ba sa zuwa makaranta kuma daga cikin in ana tafiya sama abin yana ƙara tsukewa waɗanda suke shiga primary da akwai da yawa dankam waɗanda ba sa zuwa makaranta kuma a 'yan shekarun bayan nan da aka ƙara samun wato taɓarɓarewar tattalin arziki ya sa iyalai da yawa ba sa iya jure tura yaransu makaranta hatta su tura 'ya'yansu makarantar gwamnati da watakila kawai za a ce a ba da kuɗin PTA kamar naira 500 ko naira 1000 ko naira 2000 ko kuma ma a ƙauyuka in aka matsanta cewa dole sai an ɗinka ma yaro uniform to iyayen ba su da yadda za a yi su ɗinka masa uniform shi yasa a wasu shekaru ban san yanzu ba za ka ga in kana tafiya a mota kana shiga wasu ƙauyuka za ka ringa ganin yara 'yan primary in sun taso za ka ga waɗansu da uniform waɗansu ba uniform saboda waɗanda ba su da uniform ɗin nan in aka ce dole sai an sa sun sa uniform to sai dai a haƙura da makarantar to kuma in aka dago secondary zuwa secondary kusan kashi 50 na waɗanda suka je primary nan ba sa iya cirawa zuwa secondary to kuma yanzu da makarantun secondary din na gwamnati suka gama lalacewa to da wuya ka samu kashi 10 cikin 100 waɗanda suke gama makarantun secondary na gwamnati waɗanda suke cirawa zuwa universities zuwa jami'a da sauran makarantu. To don haka akwai matsala a nan ta tabarbarewar wato ainihin misali ilimi ta fuskar yawan waɗanda suke zuwa makarantu. Shi yasa wato har yanzu za ka ga duk da yawanmu har yanzu mun kasa cike giɓe na ƙwararru da muke buƙata a wasu fuskoki na rayuwa daban-daban. In ka ɗauki ilimin likitanci har yanzu za ka ga duk da yawanmu har yanzu jihohinmu na arewa waɗanda musulmai suka fi yawa har yanzu ba mu iya samar da likitocin da yake muna buƙata ba a al'ummance. Har yanzu ba mu iya samar da injiniyoyin da muke buƙata ba a al'ummance. Haka kuma kai hatta malaman makaranta har yanzu ba mu iya samar wa kanmu isassun ƙwararrun malaman makaranta da za su koyar a makarantunmu tare da la'akari da irin yawan da al'umma ta yi, don al'umman ta ƙaru geometrically ta nunnunku da sauransu. Wannan shi ya sa har gobe za ka tarar da dole asibitocinmu wato ainihin misali za ka ga akwai waɗanda suke ba addininmu ɗaya da su ba da sauransu. Azumin bara a wata cibiya da nake Executive Secretary Islamic Forum Nigeria a Kano, muna shirya annuwar Ramadan lecture Ramadan ta kowace shekara. Bara mun yi lecture akan yaƙi da yunwa da ƙalubalen wada ta ƙasa da abinci. Wani professor na agriculture da muka gayyato shi cikin waɗanda suka yi bayani, cikin bayaninsa ya ce wallahi ya san wata jiha a nan arewa da malaman gonanta su takwas ne kawai. Muna cikin hadari ƙwarai da gaske. Ilimi ya taɓarɓare ta fuskar yaran da suke shiga makarantu kuma har su gama makarantun, kuma in sun gama su cira zuwa sama har su je su samu ilimi na ƙwarewa ko na sana'a, ko kuma su cira sama zuwa jami'o'i su samu ilimi na ƙwarewa a fuskokin rayuwa. Kuma gwargwadon yawan adadin da al'umma take yawa, gwargwadon yanda ƙalubalen har wa yau yake yawa, dama tun can indai akan fuskar ilimin boko ne, dama tun can tun yadda aka faro ilimin boko wanda za mu zo bayani a kai, akwai dalilai na tarihi da dalilai na aƙida da suka sa muka zan muna baya akan harkar ilimi. To amma yanzu wasu dalilai waɗanda suke na rashin kyautatawa makamu sun ƙara sabbaba wannan taɓarɓarewar ta fuskar yaran da suke yin karatu a makarantunmu. Don haka wato muna cikin wani irin tashin hankali ƙwarai da gaske. Wata rana idan kana tafiya a mota a highway, Allah ya sa ka zo daidai wata makaranta ta an tashi kamar karfe 2 ka ga yaran da za su fito daga makarantar ka taba tambayan kanka ko makarantar mata ce ka ga yan matan da suke fitowa daga sakandare ka taba tambayan kanka cewa musamman a ce a irin kauyukan nan namu ne local government headquarters da sauransu ka taba tambayan kanka cewa a cikin wayannan nawa ne za su je su karatun nasu nawa ne za su je midwifery nawa ne suke zuwa university ka san cewa da wuya a samu kashi 5 cikin 100 cikin su ka taba haska ma zuciyarka wannan kalubalen da muke ciki idan ma da za a ce za su iya tafiya gaba daya akwai makarantun da za su dauke su shine carrying capacity yaran da suke fitowa daga jami'o'i ai daga secondary inda ma za su iya cin jarabawar su da za su je university ko polytechnics ko college of education akwai wayannan makarantun da za su iya dauka su babu to dan haka tabarbarewar ilimi wato anin misali ta waɗannan fuskoki biyu wato wannan kaɗan daga cikin irin abin da za a iya fitowa da shi kenan na bayani daga nan kai ka san ai ba mu ma kamo hanyar yanda za mu daidaita tsakanin inganci da wato ainihin misali yawa ba quantity versus quality ba a ma kamo wannan hanyar ba ai ba a ma maganar wannan babu ma wannan maganar babu ma wannan maganar menene ya sab waɗansu dalilai ne suka sabbaba yadda muka samu kanmu a cikin wannan hali dalilan suna da yawa akwai dalilai na tarihi akwai dalilai na shugabanci akwai dalilai na zamantakewar al'umma dangane da taɓarɓarewar inganci bari mu ɗan koma tarihi kaɗan wataƙila ƴan shekara 30 har ma 40 suna jin labarin Universal Primary Education ko Universal Free Primary Education wataƙila ma waɗansu ba su taɓa ji ba to Universal Primary Education gwamnatin jihar kudu maso yamma ita ta fara yin Universal Primary Education shine wani wato tsari ne na yadda za a tabbatar cewa kowane yaro an sa shi a makaranta dan haka gwamnatin kudu maso yamma southwest karkashin Awolo su suka fara yin wannan tsarin sai wato ainihin misali gwamnatin kudu maso gabas southeast lokacin south south gaba ɗaya suna tare da south east gaba ɗaya su ana kiran su south east sai su ma suka fito da wannan tsarin na universal primary education a shekarun 1960s mu nan arewa ba a fito da wannan tsarin ba ba a karɓi wannan tsarin ba an shelanta shi ba sai a abin nan a shekarun farko-farkon shekarun 1970s daga baya abin nan sai daga bayan waɗancan dai daga baya kuma a 1970s sai gwamnatin Najeriya gaba ɗayanta sai ta shelanta Universal Primary Education a matakin Najeriya gaba ɗaya wato wani yunkuri ne na bunƙasa ilimi ta fuskar yawa har ma da inganci a manufar. Amma wato ainihin misali wannan yana nufin a gina ajujuwa da yawa domin an shelanta kuma an ɗauko matakai na tabbatar da cewa duk yaron da ya kamata ya shiga makaranta an shigar da shi makaranta. Wannan yana nufin ƙarin makarantu, wannan yana nufin ƙarin ajujuwa, wannan yana nufin uwa uba ƙarin malamai. Sai aka shelanta wannan, da aka shelanta a lokacin da aka shelanta universal primary education, sai zamana mu a nan jihohin arewa an buɗe ƙarin makarantu, an buɗe ƙarin ajujuwa, saboda adadin yara da aka shigar da su makarantu sun ninninka. To amma bamu da isassun malaman da za su koyar a ajujuwan da suka ƙaru, ma'adadin ɗaliban da suka ƙaru, bamu da yawan isassun malamai da wato misali za su koyar a makarantun da suka ƙaru. Wannan dalili yasa aka fito da tsare-tsare na yanda za a samar da malamai cikin gaggawa. Don haka tsari wanda yake tabbatacce a wannan lokaci shine wato misali tsarin grade 2 teachers. To sai dole aka fito da tsarin grade 3 teachers. Grade 2 teachers su ne malaman da suke zuwa su samu ƙwarewa horo na shekara 5 su fito as qualified teachers. Amma tsarin grade 3 su ne waɗanda za su je su yi shekara 3, su samu horo na shekara 3. Me yasa? Saboda in dai ba a fito da malamai a cikin shekara 3 ba, to za a samu ajujuwa da yawa waɗanda babu malamai. Wannan da wanda ya samu ƙwarewa a shekara 3 da wanda ya samu ƙwarewa a shekara 5 zaka daidaita ingancin su? Ba za ka. To ba nan ba. Duk da wannan sai ya zamana still ba a samar da isassun malamai da za su koyar a makarantun primary ba. Don haka sai aka fito da tsarin pupil teacher. Kafin tsarin pupil teacher aka fito da tsarin pivotal teacher training. Pivotal teacher training shine wato ainihin misali kamar waɗanda suka gama secondary amma ba su iya wucewa da karatunsu ba, sai a zo a yi musu training na koro na koyarwa cikin 'yan watanni, a sako su su zo su koyar a ajujuwa don a samu malamai. To gara ma wannan sai aka ɗauko tsarin pupil teacher. Malam Tajidin ya san tsarin pupil teacher, ba sani ba koya pupil teacher. Amma tun da ya tafi secondary kai tsaye bai tsarin pupil. Why pupil teacher? Yanda za ka san wato daga wannan matakin wato ingancin ilimi ya fara rauni. Pupil teacher ba kowa ba ne, face wanda ya gama primary bai ci common entrance ya tafi secondary school ba, bai je teachers college ba, ko ba haka ba? Amma yana da girman jiki da girman gaba wanda zai dan cika ido ma yara. Sai aka rinka ɗauko su, domin in ba haka aka yi ba, ajujuwan da aka buɗe da makarantun da aka buɗe sai dai yara su je su yi ta zama, su yi wasa, su koma gida ba malamai. To sai aka rinka ɗauko tsarin pupil teacher. Pupil teacher nan ina gaya muku waye pupil teacher. Pupil teacher shine wanda ya gama primary bai ci common entrance ba domin waɗanda suka ci common entrance suka je suka yi interview suka tafi secondary sun ga sun tafi shi bai ci common entrance ba dan haka bai wuce secondary school ba yana zaune kuma yana da dan girman jiki sai a dauko sai aka rinka dauko su ana saka su a aji pupil teacher ne kenan daga nan aka fara samun raunin ingancin karantarwa da raunin ingancin ilimi nan ne mafari saboda akasari pupil teacher mu pupil teacher sun koyar da mu amma yau in muka duba yadda da ake sai muga da ufa dalib wal madalub ne wani zubin ake yi kuma wannan na daga cikin musabbabin abin da ya fara haifar da sata jarabawa saboda dalibi bai samu karantarwar da ya kamata ya samu ba mu aje wannan sai aka zo aka fito da tsarin 6334 tsarin 6334 a lokacin an dauko an yi wannan tsari tun lokacin da aka fito da universal primary education domin ya fito ne a hade da abin da ake kira da national policy on education wato kundin tsarin ilimi na Najeriya a kundin tsarin ilimi na Najeriya nan ne aka canja tsarin karatu wannan sabon kundin aka canja maimakon da ana yin shekara 7 a primary school ai shekara 5 a secondary school sai aka dawo da aka maida tsarin wato misali primary shekara 6 secondary shekara 6 mai gaba 2 shine 6334 ko ba haka ba shekara 4 a mataki na jami'a mu su malam tajiddin sun tsallake su yan shekara 7 ne wataƙila malam tajiddin shekara 7 a primary
7
to ni shekara 6 ne mu ne aka fara implementing 6334 akan mu amma as a primary mu ne mun zo za mu shiga aji 6 mun shiga aji 6 1978 sai aka ce a fara aiwatar da tsarin 6334 a shekara daga primary don haka sai aka hada mu da yan shekara 7 waɗanda su sun shiga primary 7 mu kuma mun shiga primary 6 ba a bar mu mun karasa zuwa 7 ba sai aka hada mu muka yi common entrance tare da yan primary 7 duk waɗanda suka kai shekaru na sun san wannan ko ba haka ba to daga nan 1978 aka fara 6 to amma 334 din ba a fara ba domin duk da mu mun yi shekara 6 amma sai muka je muka yi shekara 5 a secondary domin a secondary ba a fara aiwatar da 334 din ba a shekarar 1982 lokacin shagari a daidai wannan shekarar ko 81 zuwa 82 a daidai wannan shekarar aka fara tsarin 334 a wato misali secondary wannan yasa aka bude junior secondary schools da yawa aka bude su comprehensive secondary school su pilot secondary school ko ba haka ba su vocational training centers technical colleges da waye aka bubbude su da yawa kuma aka tabbatar an bude junior secondary schools din nan a ƙauyuka remote villages ƙauyuka masu yawan gaske to amma kamar yadda aka zo aiwatar da universal primary education haka daidai wannan gabar da aka zo aiwatar da 6334 sai aka kuma samun wannan matsala ta rashin babu malamai a daidai wannan gabar minimum teaching qualification da ake bukata a koyar takarda mafi kas wato mafi kaskanci da ake bukata dan a koyar a secondary a wannan lokaci ita ce takardar NCE ba grade 2 ba a secondary ko da junior secondary school ne NCE ake bukata har zuwa yanzu ma haka ne ba canza ba to amma da aka zo aiwatar da 6334 an bude makarantu junior secondary school masu mugun yawa a cikin biranen mu ma state capitals an ninnin ka makarantun secondary schools junior secondary schools da su pilot da su wane ne an bude su da yawa sannan a kowace local government alal akalli a kowace local government an bude junior secondary school alal akal wajen guda shida a kowace local government amma malamai masu NCE saboda a daidai wannan lokaci zaka samu College of Education kolejin korar da malamai a kowace jiha da wuya ka samu jihar da take da kolejin koyar da malamai har guda biyu in banda wato waɗanda suke misali na gwamnatin jiha ne a sani dan a wancan lokacin makarantun College of Education na gwamnatin jiha banda na gwamnatin jiha da tarayya na san wato ainihin misali jihar Kano ita ce kawai a lokacin a yadda na sani wacce take da College of Education guda biyu College of Education Kumbotso da College of Education Gumel sannan kuma tana da ƙarin College of Education Federal College of Education Kano nan Kaduna State tun ana hade da Katsina College of Education Kafancan kawai gidan waya na sani sai Federal College of Education Zaria former Bauchi State da ake hade da Gombe daga College of Education Azare sai National Technical Teacher Training College National Advanced Technical Teacher NATEC ita ce ta koma FCET Gombe a jihar Gongola a wancan lokacin daga College of Education Hong daga baya aka yi Federal College of Education Yola haka dai wa'annan College of Education din ba su da yawan da za su iya samar da malaman da za su koyar a wa'annan makarantun secondary schools din amma akwai haka din ma nawa ne adadin daliban a lokacin daliban da suke fitowa da NCE din nawa suke wannan sai yasa aka kuma maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi aka shelanta universal primary education sai gashi akasarin makarantun junior secondary schools din nan sai gashi akasarin su babu malamai wannan ya tilasta daukar grade 2 su koyar a secondary school grade 2 teachers su koyar a secondary schools kai junior secondary schools inda suke kauyuka a waɗansu jihohi a anan arewa junior secondary schools inda suke kauyuka wallahi grade 2 failures aka rinka dauka ana turawa dan su je su koyar grade 2 failures idan kana neman dalilan da suka kawo tabarbarewar ingancin ilimi wannan na daga cikin dalilan saboda akasari haihuwar guzuma ake yi da ufa dalibuwar madalub ake yi wannan shi ya haifar da haɓakar sata jarabawa to kuma idan kana neman dalili na biyu wannan dalili na farko kenan a tarihance amma dangane da abin da ya shafi raunin malamai abin da ke so in ce daga cikin abin da ya kawo taɓarɓarewar ingancin karatu shine raunin malamai akwai rashin malaman isassu da kuma raunin malaman da ake sa su a makarantu a aji su koyar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ya
bisawa din kana.
La haula wala quwwata
illa billah.
To daga cikin dalilai da suka kawo tabarbarewar ingancin ilimi shine wato yanda satar jarabawa alama ce, ita ce babbar alama. Satar jarabawa ita ce babbar alama ta tabarbarewar ingancin ilimi, amma kuma har wa yau ita ce kuma babban sababin lalacewar ingancin ilimi. Dan haka wato ainihin misali, wato it is an effect and at the same time it is a cause. Yayin da satar jarabawa take ƙara yaduwa, sai ingancin ilimin yana ƙara lalacewa, har aka zo matakin da abinda zaka iya cewa vicious cycle, an shiga tsaka mai wuya, mummunar da'ira, vicious cycle. Mecece vicious cycle dangane da satar jarabawa? Shine lokacin da products na satar jarabawa suka fara zama malamai. An gane ko? Kasan vicious cycle kenan. Ko ba haka ba? Wanda yake satar jarabawa ya samu a primary ya tafi secondary. Mu fa da kaga ma misali inna rududufa kawai ake yi, amma da wato ainihin misali akwai abin da muke kira sike-sike. Malam ya san sike-sike. Sike-sike shine cuku-cuku wanda aka san bai ci common entrance ba, amma he found his way to the secondary school. Ya ce wai through the window ya shigo, saboda sai ka ci jarabawa za ka tafi. To amma wanda ya ci common entrance ta satar jarabawa, ya zo ya ci secondary abinansa da satar jarabawa, ko ma ya karbi takardar wani ya je ya yi ungulu da kan zabo ya samu admission, ko ba haka ba? Ya je kuma ya rinka satar jarabawa a university, ya fito kuma aka ɗauke shi malamin makaranta ko a secondary ko a higher institution, an shiga vicious cycle. To don haka satar jarabawa na daga cikin musabbaban abubuwan da suka kawo taɓarɓarewar inganci. Daga cikin wato taɓarɓarewar inganci shine, ina ganin ba sai na yi magana ta musamman akan ƙwarewar malamai ba, ai duk magana da nake ta pupil teacher da grade 2 fellows da ake engaging a aji, ai rashin ƙwarewa ne, ko ba haka ba? Da kuma rashin isar malaman waɗanda suke ƙwararru. To daga cikin abubuwan da suka sabbaba rashin ingancin karatu shine wato yayin da son zuciya da son kai da sata da rashawa suka shiga harkar gudanar da ilimi, ya zamana ba a samun ingantattun kayayyakin koyarwa, wato teaching and learning facilities. Dan me yasa ni da Malam Tajuddin ilimin mu ba zai inganci ba baicin mun je makaranta a primary ana ba mu exercise book kyauta, idan exercise book ɗinka ya cika sai dai ka je ofishin headmaster ko ofishin store officer ko wane ne ka je ka kai exercise book dinka da ya cika a yaga bakin tsakiyar exercise book din a dauko sabo full a baka abinda yasa ake yagawa shine dan kada ka sake dawowa da wannan littafin ka ce ya a sake baka wani dan me yasa ilimin mu ba zai ingance ba wanda muna shiga daga primary 1 primary 2 za a kawo mana littattafai na turanci da na arithmetic textbook a ba wa kowa kyauta kuma in ka je aji biyu a kawo maka English book 2 da arithmetic book 2 ko ba haka ba da elementary science book 2 a raba wa kowa kyauta in ka je aji uku haka in ka je aji hudu haka in ka je aji biyar haka sannan duk malamin mathematics da zai shigo ko duk malamin da zai shigo da ruler da duster ko ba haka ba da chalk kaloli daban-daban mai koyar da handwriting ya zo ya zana jallayi da shudin layi akan allo ya koya maka yadda ake rubutu dan me yasa ilimin ba zai ingance ba ana samun waɗannan kayayyakin karantarwar me yasa ilimin ba zai ingance ba mu da muka yi karatu a wancan shekarun baicin duk makarantunmu na secondary school ba makarantar da babu library yanzu makarantu ba secondary school ba makarantun da ake diploma ko ake NCE nawa ne suke da ingantattun libraries ina zaka je ka ga wata library mai inganci a wata makaranta ta secondary ofishin principal din ma yaya aka kare dan haka waɗannan na daga cikin dalilan da suka kawo taɓarɓarewar wato wannan ya haifar da rauni wajen karantarwa domin dukkaninmu da kake ganinmu da ni da malam tajiddin din nan wato irin wannan globe din na geography ko tun a primary aka zo aka saka mana akan table aka koya mana lokacin da aka shekarar da wato ainihin misali aka zo za a fara yin screening wajen admission a university na masu jam shekarar farko an fara screening din har da masu NCE da masu diploma da muka zo screening wani yayi NCE geography muka ce ka gaya mana the 7 biggest rivers in Africa yace 7 biggest rivers in Africa ka ce ka faɗa amma ni da malam tajiddin a waka aka koya mana a primary Nile Niger Congo ne a waka aka koya mana a primary amma ga mutum ya zo da NCE bai san 7 biggest rivers ba wani ya zo da NCE Hausa muka ce faɗa mana Hausa 7 wallahi bai sani ba wannan fa lokacin da aka fara screening din nan yanzu kusan shekara 17 zuwa 20 kenan wato lalacewar karantarwa saboda babu ba kayan aiki a makarantu balle laboratories da ake koyar da sciences a university ma a chemistry laboratory ba za ka samu bonsin bana ba sai dai risho fa ake amfani da shi a laboratory malam yaya karantarwa za ta yi inganci Allah shi kyauta wannan ta bangaren me ya kawo taɓarɓarewa abin da ya kawo taɓarɓarewa ta fuskar inganci shi ya kawo taɓarɓarewa ta fuskar yawan karatu wato kuma anan hadda laifin al'umma, domin ba gwamnati ce kawai za ta dauki nauyin tabbatar da cewa an samar da makarantu ba. Wannan yanki namu, wannan nahiya tamu, akwai lalaci wajen samar da makarantu da rike makarantun da tabbatar da ingancin makarantun kamar community secondary schools haka da sauransu. Akwai lalaci. To sannan kuma alal haƙiƙa wato rashin samar da kuɗaɗe isassu da za a gudanar da ilimi wajen samar da makarantu da haɓaka makarantun da inganta makarantun na daga cikin dalilai da suka sa babu isassun makarantu. Yanzu maganar out of school children da ake yi ba magana ce kawai ta cewa wai yaran ba su, akwai garuruwa ƙauyuka da yawa waɗanda ko suna so su tura yaran babu makarantun. Babu makarantun. Kuma yanzu wani haɗarin da muke fuskanta, shine a yanzu a mafi yawan jihohin arewa ba magana ce kawai ta out of school children, wai yara ba sa zuwa makarantu ba, magana ce ma ta schools without teachers. Wallahi magana ce ta cewa schools without teachers a jihohi na arewa mafi yawa waɗanda na sani, wato unqualified teachers ɗin ma babu su. Akwai wata jiha a nan arewa, babbar jiha ce, da wani ɗan siyasa ya sa a yi masa survey na makarantu a local gamman guda ɗaya. Ina gaya muku wannan ni na sani, ba labari aka bani ba, billahi al'azim, a wannan local gamman ɗin sai da suka kirga makarantu guda 45, duka wa'annan makarantun primary schools, duka wa'annan makarantun wallahi daga headmaster sai malami ɗaya. Malamai wallahi muna cikin wani irin hali da ku da kuke Abuja wallahi ba ku san abin da ake ciki ba. Billahi al'azim, akwai bala'i da yake fuskantar mu da ba mu sani ba. Yawancin jihohi na arewa shekara da shekaru malamai ƙwararru suna mutuwa, waɗansu suna retire, amma ba a ɗaukar malamai gwargwadon waɗanda za su cike guraben waɗanda suke mutuwa da waɗanda suke ritaya. Don haka yanzu wato an kai wani mataki na wato ainihin misali, akasarin jihohin nan makarantu babu malamai. Idan ka ga makarantun gwamnati da malamai a cike, a state capital ne makarantun suke. Mafiya yawan makarantun ƙauyuka, duk wanda ike jin cewa kamar wani zankan ake yi ko ƙarin gishiri, ya yi tattaki ya je jihasu. Idan a jihasu Allah ya sa akwai malamai a makarantu, ba ce ne dukkan jihohin ba, amma jihohin arewa da yawa. Na san halin da ake ciki kenan. Lokaci kaɗan sai a ɗan yunƙuri a ce an ɗebi malamai kamar 1,000. 1,000 ba za su taɓa cike gurbin buƙatar da ake ciki ba. Kuma ga yaran nan suna fitowa da digiri daga universities, suna zaune, ba a ɗaukar ma'aikata, ba a ɗaukar malamai. Ai, ban ma gama tashkisin sura ba. Wani abin da ke faruwa shi ne, halin da muka samu kanmu a ciki na faffada a majalisu sai da yawa kuma zan nana ta anan yanzu tabarbarewar ilimi
daga yau ne
tana surantuwa ne ta hanyar abin da nake cewa mu yanzu anan kasar dangane da harkar ilimi an kasu al'umma ta kasu kashi biyu wato two worlds living in one nation ba ma akan bangaren ilimi ba akan tsarin rayuwa abinda ake kira social inequality a shekarun nan da muke magana shekarun 1960s shekarun 1970s shekarun 1980s da ni da Malam Tajuddin duka a ƙauye muka taso a arewa ba a state capital muka tashi ba a ƙauyukan mu a wayancan shekarun a kowane ƙauye kake kana da ƙwararrun malaman da za su koyar da kai in an zo common entrance ka ci common entrance at federal government level ka zo a yi maka interview ka je federal government college don haka zaka ga yaro daga ƙauye a jihar Borno ko daga ƙauye a jihar Adamawa ko daga ƙauye a jihar Kano ko daga ƙauye a jihar Bauchi ko daga ƙauye daga jihar Taraba daga ƙauye yake wallahi ba daga state capital yake ba kuma makarantar gwamnati yayi amma zai ci common entrance at federal government level ya zo yayi interview a kai shi federal government college Port Harcourt wataƙila yadda zai fito daga ƙauyensu sai dai ko a ɗauko shi a keke a kawo shi local government headquarters akwai ƙwararren malamai a ƙauyensu da suka koyar da shi ko a kai shi King's College Lagos ko a kai shi federal government college Sokoto ko a kai shi federal government college Maiduguri ko Jos ko a kai yarinya daga ƙauyen Kayo ina wannan yake yanzu ka gaya min yadda yaro zai yi makarantar gwamnati ko da a state capital ne ya ci common entrance ko na zuwa local government headquarters ɗinsu ne ina malaman suke a ƙauye mun yi makaranta da 'ya'yan kwamishinoni mun yi makaranta da 'ya'yan sarakuna mun yi makaranta da 'ya'yan permanent secretaries su ne classmates ɗinmu mu ne classmates ɗinsu abokanmu ne mu ne abokansu amma yanzu al'umman nan ta kasu kashi biyu babu inda ɗan talaka yake haɗuwa da ɗan wani mutum kamar yadda na faɗa a wata huɗubata ko ni a matsayina na malamin makaranta ɗa ƴaƴana ba sa gogayya da ƴaƴan talakawan talak ka je makarantu a jihohinku ka je ka ga yanayin da ƴaƴan talakawa suke zauna a jihohi wallahi sai ka yi kuka ka ga meye laifinsu saboda iyayensu talakawa ne su waye suka haifar musu da wannan yanayin mu da irin su Malam Tajuddin da aka koyar da mu a wancan yanayin mu ne fa muke kan madafin iko yanzu waɗanda aka koyar da mu with taxpayers money billahi al'azim Malam Tajuddin ya sani wallahi a wancan lokacin akwai lokacin da ake riot a secondary school saboda an yi tuwon samo bita ba ji daɗin tuwon ba a rinka ɗaukan tuwon samo bita ana makawa a bango ana yin plaster da tuwon samo bita wai tuwon bai daɗi ba wannan yana haska maka yanda mu 'yan boko muka ci amanar ƙasar nan kuma wannan na daga cikin abin da ya haifar da tabarbarewar ilimi babu inda ɗan talaka zai taɓa yin gogayya da ɗan wani mai wani matsayi a cikin al'umma babu inda za su haɗu kuma babbar matsalar ita ce su ƴaƴan talaka wannan to babu yadda za a yi su samu karantarwa mai inganci su ci jarabawa da za su cira ma su zo su zama wani abu a cikin al'umma dan haka menene illa da ci baya da tabarbarewar ilimin nan ta haifar kafin mu zo kan solution abinda muke fama da shi yau abinda muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali abinda muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali na banditry da kidnappers da duk sauran abubuwa da ka sani na rashin arziki da suke faruwa abinda hannuwanmu suka tsoruta ne kaga da su sara suka da dabanci da kauraye ko ba haka ba da kalare da ecomog da wane ne duka yaran da ba su samu ingantaccen ilimi ba ne abinda muka shuka shekaru 20 da suka gabata na lalata makarantu yara dubunnai suna zuwa makarantu ba sa samun ingantaccen ilimi ko kuma akasari ma ba sa iya zuwa makarantar waɗannan yaran da kuma ake ta haifo su a cikin al'umma ba sa samun ingantaccen ilimi ba sa samun goro babu tarbiya dole waɗannan abubuwa ni kamar yadda ake faɗa da tunci I'm not a prophet of doom ba fatan sharri nake ba amma mu bude idanunmu mu gani wannan zaluncin da muka dasa a cikin al'umma shi yake haifar da wannan duk dan da yace uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ba zai yi bacci ba duk azzalimin da yace dan talaka ba zai ji dadi ba zai samu ilimi ba to shi ma ƴaƴansa da waɗannan ƴaƴan talakawa za su zo su rayu don haka ya kamata mu gyara ta amma hangar musulunci dole ne mu dauko tsari na al'adalatul ijtima'iyya al'adalatul ijtima'iyya adalci a wajen zamantakewa a tabbatar da adalci a wajen zamantakewa shine concept da aya ta cikin suratul hashr ta kawo mana na kaila ya kuna dulatan bainal aganiya iminku kada dukiya ta zan tana kewayawa tsakankanin mawadata kawai daga cikinku mawadata suna ƙara wadata masu kuɗi suna ƙara matalauta suna ƙara talaucewa